Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da wani babban janar din kasar Koreya ta Arewa ofishinsa har na tsawon mintuna 80, wanda shine mutum na biyu a jirin masu karfin fada a jiya kasar ta Koreya ta Arewa. Bayan ganawar wacce suka yi a jiya Juma'a, shugaba Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa an maido da taron kolin da za su yi da takwaran aikinsa Kim Jong-un a ranar 12 ga wannan wata na Yuni a Singapore. Gabanin hakan, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya jaddada muhimmancin wannan zama da za a yi.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the United States.
Yace wannan zama da aka tsara zai baiwa shugaba Trump da Kim damar kafa tarihi ta yadda za su jagoranci Amurka da Koreya ta Arewa wajen bude wani sabon babi na zaman lafiya da tsaro mai dorewa. Sai dai Trump ya kore dimbin tsammanin da mutane suka dora akan taron na farko, yana mai cewa ganawar za ta zama kamar share fage ce kawai, saboda haka akwai yiwuwar a tsara wasu taruka a nan gaba waɗanda za su nemi Pyongyang ta yi watsi da makamanta na nuclear, batun da Trump din ya ce sai ƙasar ta yi watsi da shi kafin a dage mata takunkumin da aka saka mata. Amurka ta fara da shirin ta saka kudaden haraji da kashi 25 kan kayayyakin karafuna, sanan da kashi 10 kan kayayyakin dalma da ake shiga da su kasar daga nahiyar Turai da Canada da Mexico, lamarin da ya kara rura wutar ta da jijiyar wayar da ake ta fuskar kasuwancin duniya. Haka zalika Amurka ta yi wajewa da kasashen Koreya ta Kudu da Argentina da Australia da Brazil kan adadin kayan da za su rika shiga da su kasar a maimakon karin harajin. Sai dai kungiyar kasashen tarayyar Turai da ta kasance kawa ga Amurka ta yi maza-maza ta soki wannan mataki da Amurka ta dauka. Cecilia Mostrom, commissioner chi a kungiyar ta AU.
This is very unfortunate. It is unfortunate because it will cause a lot of damage.
Commissioner kungiyar ta EU kenan take cewa wannan abun takeici ne, saboda matakin zai haifar da illa ga fannin sarrafa karafuna da dalma. Hujjar da Amurka ta bayar sam ba madogara bace. Shugaba Trump ya sha fadin cewa matakin saka haraji ya zama dole domin akwai bukatar a kare ayyuka da kamfanonin Amurkawa. Yana mai cewa zamanin kwara Amurka a farkokin kasuwancin duniya ya wuce, kamar yadda ya faɗa a wani martani da ya mayarwa ƙasar Canada wacce ita ma lamarin ya shafa. Nan da makonni masu zuwa ana sa ran za a dakile sabuwar barkewar cutar Ebola da ta auku, a cewar kwararrun hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma na kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa na Medicine Sans Frontiere. Sai dai a wata hira da kwararrun suka yi da muryar Amurka a wannan makon sun ce duk da haka akwai sauran jin aiki a gaba, yayin da ɗaruruwan ma'aikatan kiwon lafiya na gida da waje ke kokarin yaƙi da cutar ta Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Amma wata alama da ke nuna haske kan lamarin a cewar Dr. Hilda de Clark ita ce an gano asalin wuraren da barkewar cutar ta samu asali a ƙasar ta Congo. A baya dai an yi fargabar yaduwar cutar zuwa sassan yammacin Afirka, kamar yadda aka gani a tsakanin shekarun 2014 da 16. Inda mutane sama da 11,000 suka mutu a kasashen Gini, Liberia, Saliyo, wanda shine lamari mafi muni da mutane suka halaka sanadiyar cutar tunda aka gano ta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi nasarar tare wani kuduri a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya wanda ke neman a sama wa Falastina fararen hula kariya. A kuri da aka jefa a jiya Juma'a an mayar da Amurkan saniyar ware wacce ita kadai ta jefa wa kanta kuri'a, sai Bolivia da Kuwait da Rasha da suka nuna adawa da kudirin, yayin da sauran mambobin kwamitin 11 a suka kaurace wa kada kuri'ar. Kudirin da Kuwait ta gabatar na neman a samar wa Falastina fararen hula kariya ya samu wadatattun kuri'un samun nasara, sai dai Amurka ta hau kujerar naki, lamarin da ya kada wato ya sa kudirin bai yi tasiri ba. Ita ma Amurkan ta yi rashin nasarar cimma wani kuduri na daban wanda ya nemi a dora lakin tashin hankalin da ya auku a kwanan nan akan Palestina ɗin kungiyar Hamas. Wannan shine karo na biyu da Amurka ta yi amfani da karfin kujerarta a kwamitin da tana dakile wani kuduri wato a gaban majalisar. Na farkon shine a watan Disamba bara inda ta kujerar naki kan mutun neman a sa gwamnatin Trump ta janye ayyana binnin Kudus da ta yi a matsayin babban binnin Isra'ila. Hukumomi a Venezuela sun ce an saki wasu masu fafutukan siyasa daga gidan yari waɗanda suka kama su da laifin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaji, sannu da kokari kuma barka da hatsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi bayanin irin ayyukan da hukumar lafiya matakin farko ke gudanarwa a jihar Neja da irin kalubalen da suke fuskanta. Rahoton mu na biyu zai yi magana akan magungunan da gwamnatin jihar Kano ta samar na zazzabin cizon sauro a fadin kananan asibitocin kula da lafiya matakin farko da suke fadin kananan hukumomi 44 da ke jihar ta Kano. Rahoton mu na uku zai yi magana akan yanda iyaye mata za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankarar mama. Rahoton mu na hudu zai yi magana ne akan hobbasan da kungiyar Red Cross ta yi wajen fadakar da mutane domin taimakawa mata da yara kanana da jini domin samun musu da cikakken lafiya a maradin jamhuriyar Niger. Rahoton mu na biyar wanda kuma shine na karshe a cikin shirin zai yi magana akan abin da ke haifar da kuma kawo yaduwar cutar amai da gudawa wato kwalara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Hukumomin kula da lafiya matakin farko suna iyaka bakin kokarin su a jihohin Najeriya musamman wajen kulawa da lafiyar mazauna karkara. Sai dai a jihar Neja, hukumar ta lafiya matakin farko na fama da wasu kalubale da ke zamewa tarnaki ga gudanar da ayyukanta. Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana cikakken rahoto.
Kula da kiwon lafiyar mutanen karkara na daya daga cikin muhimman bukatu da al'umma ke matukar bukata ga hukumomi a kowane bangare na duniya. Akan haka ne ma a Najeriya aka samar da hukumar kula da lafiya a matakin farko da ke samun kulawa daga gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma kananan hukumomi waɗanda dukkaninsu suke bayar da wani kaso na kudaden tafiyar da wannan hukuma. To sai dai a nan jihar Naija bayanai sun nuna cewar hukumar ba ta samun kasan kudaden ta daga kananan hukumomi 25 na jihar Naija. Al'amarin da ke kawo cikas wajen aikin kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma yara kanana a yankunan karkara, kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yahaya Na Uzo ya tabbatar.
Ya kamata muna samun kowane wata kuɗi da doka ya ce local government, kowane local government ta yi bada 15% na allocation nasu kowane wata zuwa primary health care, saboda mu samu iya yin wannan aiki din. Kuma dokan nan tun 2015 har yau ko sisi ba mu samu. To an kaga wannan abin da jama'a ba su sani ba ne.
To akan wannan al'amari na tuntubi shugaban karamar hukumar Mariga Abdulmalik Sarkin Daji ga kuma abin da ya shaida mun.
Eh to zan yi mamaki idan ya ce mu kananan hukumomi ba mu ba su hadin kai, domin duka wannan asibitaiya da kake gani na primary health care a kowane local government, local government ita ne ke rungume da ita. Duk da yake akwai agency, duk wani gyare-gyare da zaka ga an yi ko wani abu na bukata a wannan asibitaiya, mu local government mu ke bayarwa. Idan kuma su agency sun ce su ke yi, to ai sai mu zo mu zuba mu gani. Yanzu haka ne a Mariga local government akwai asibitaiyan lokacin da na zo ma babu rufi. Inda muna yayi wannan asibitin sun tashi, za su dan koma wani gehen shago, amma Allah cikin ikon shi mun dan samu mun gaggyara wasu. To abubuwan da yawa baka iya gama lokaci daya saboda karancin lokacin da muke da shi, amma mu yi kokari wajen ganin mun samar da abubuwan da ya dace ga wayannan asibitan yadin. To kaga zancen ma wani ya ce ba mu ba su hadin kai, to gaskiya ban san ta bangaren da yake nufi ba mu ba da hadin kai ba,
amma kaman akwai kudaden da ya kamata kuna ba su. Bayanin da ya nuna cewa tun kusan shekara ta 2015 har ya zuwa yanzu ba ku ba su ba, wato ma'ana kudaden da za su rika tafiyar da wayannan asibitoci a wuri.
Ba ni tunanin akwai wani haƙƙi da ake ba mu akan primary health care ba mu ba da shi, babu shi, ni dai ban san da shi ba. Sannan ta bangaren albashin ma'aikata, idan ban manta ba akwai lokacin da ita agency ta buƙaci mu mai da albashin ma'aikata zuwa agency. To kuma amma mun ba mu nuna gamsuwa da haka ba, domin idan kuka ce mu mayar da albashin ma'aikatan healthcare zuwa agency, to ta ya za a yi mu hukunta su?
Fata dai anan ita ce samun daidaito daga kowane bangare domin samun ci gaban jama'a ta kowace fuska. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ita kuwa gwamnatin jihar Kano miliyoyin kudade ne har sama da naira miliyan 500 ta zuba wajen sayen maganin zazzabin cizon sauro a shekarar da ta gabata, a inda ta ce ta raba wa al'ummar jihar ta Kano maganin kyauta. In ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan, ya bayyana haka a lokacin da na tambaye shi irin matakan da gwamnati take ɗauka don rage yawaitar cutar a tsakankanin al'umma.
A shekarar ta wuce a bangaren malaria kawai zazzabin cizon sauron nan gwamnati ta kashe fiye da miliyan 500 akan wayannan ayyukan da za a yi, a ga kuma cewa lalle an alkinta lafiyar al'umma. Kamar wajen gano cutar ma akwai na'ura da aka samar, wannan na'ura ita cikin minti 20 kacal za a iya gane mutum yana da wannan ciwo na zazzabin cizon sauro ko ba shi da ita. Daga nan kuma za a bashi magani, kuma maganin nan da za a bayar kyauta ake bayarwa. In muka yi duba muka yi waiwaye, za mu ga a shekara ta 2016 ai wannan cutar ta ta'azzara ba a Kano kawai ba, ba a Najeriya kawai ba, a daukakin duniya gabaki, wanda a wannan lokaci an samu karin wajen mutum miliyan 5 a duniya gabaki ɗaya da suka kamu da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro, wanda a shekara ta 2015 ana zancen mutum miliyan 211 ne amma sai da yayi tashin gwauran zabi ya koma mutum miliyan 216 a shekara ta 2016 din. Amma kaga a Kano a lokacin waɗanda muka samu suke da zazzabi wanda ya kamata a yi musu gwaji a tabbatar suna da wannan zazzabin na cizon sauro ne ko ba shi ba, sama da mutum miliyan 1,500 muka samu, wanda a ciki da aka tantance aka duba an samu mutum 908 da doriya waɗanda suke da wannan zazzabi na cizon sauro, kuma aka ba su magani. Kuma ina mai tabbatar maka da cewa fiye da kashi kaso 98.7 sun samu magani sun warke, wanda kaga wannan gagarumin nasara ce. Shi yasa a shekarar da ta gabata aka yi dukkan mai yuwa, saboda an gane cewa dab da lokacin damuna wannan cuta takan fara ta'azzara. To shine gwamnati ta yi mai yuwa, aka fitar da jadawali, aka fitar da kudure-kudure, aka fitar da hanyoyi wanda ake ganin cewa ta hanyar haka za a dakile wannan ciwo, wanda sai mu ga cewa alƙaluman da suka nuna mana a shekarar da ta wuce ba su kai na shekara na 2016 ba, wanda kuma a wannan shekarar ta 2018 sai muka ƙara alkintawa, muka ƙara yin waiwaye adan tafiya ta dangane da duba da alƙaluman da muka tattara, muka dudduba, kuma aka dan fitar da wayansu ƴan makalu cewa lalle ga yadda za a biwa wannan ciwo, kuma akan sa muke yanzu
kudi da aka kashe miliyan 500 wajen sayan magunguna. Duka asibitocin Kano aka kai ko kuma akwai wasu asibitoci da aka kebance ake ba da wannan magunguna kyauta?
Kamar yadda na gaya maka, ba a ware an ce wai ga wani bangare kawai da ake duba ba, ilahirin kananan hukumomin ake duba guda 44 din nan. To kuma a kowace karamar hukuma akwai asibiti ɗaya bayan ɗaya har guda 17 da ake duba. Shine idan kai abin nan zaka samu 748 waɗanda ake raba waɗannan magunguna. Kuma ana raba magungunan ne dangane da girman asibitin da yawan kuma mutanen da suke zuwa wannan asibitin, saboda komai a kididdige ake yin sa, kuma da alƙaluma ake amfani, saboda a bibiyi abin a ga cewa lalle lalle waɗannan abubuwan da aka bayar sun isa ga al'umma. Kuma duk waɗannan abubuwan da nake faɗa daga farko kawo yanzu, kyauta fa ake bayar da shi, ba sisi ake bayarwa ba.
Babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Bauchi, cibiyar Ibadur Rahman ta gudanar da taron lakca ta musamman domin faɗakar da iyaye mata illolin cutar sankarar mama da kuma yanda za su kare kansu daga kamuwa daga cutar ta kansa, wato sankarar mama. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wajen laccan, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Da take jawabi tsohuwar darakta a makarantar koyon aikin jinya da ingozoma da ke nan Bauchi, Hajiya Hashiya Abubakar.
Breast cancer dai yana ɗaya daga cikin cancer da ya fi shafan mata. It's one of the commonest cancer na mata, breast cancer. Kuma bincike ya nuna cewa a Najeriya cikin mata 100,000 akan samu mata 15 da suke kamuwa da wannan cutar cancer ɗin. Sannan kuma shi wannan cancer na mama har yau ba a san ainihin menene yake jawo shi ba, amma kashi 40% akwai predisposing factors, akwai dalilai da yake danganta matan da kamuwan cancer din. To sannan a cikin dalilan shine, na daya muna da heredity, abinda ake cewa heredity, wato kamar idan uwa ta yi, akwai tarihi a zuriya, uwa mahaifiya ta yi ciwon cancer, ko ƴar uwa na kusa kamar ya ko kanwa ta yi ciwon cancer, to akwai tendency ciwon cancer ya yadu a family din. Ko da uwa mahaifiya ma ba ta yi ba, amma idan tana dauke da gene din, za ta iya passing dinta wa yara. Saboda haka bincike ya nuna cewa shi wannan ciwon cancer ana iya gadon sa. Sannan kuma yawanci shi wannan cancer na mama bai cika shafan yara kanana ba, yawanci daga shekara 40 zuwa 60, wani lokaci daga shekaru 35 ma. To amma kananan yara, haka irin matasa shekara 12 shekara 13 ba kasafai sukan samu wannan ciwon cancer din ba. Sannan kuma ya fi shafan matan da ba su taba shayar da nono a rayuwarsu ba, kamar baccen da bata taba haihuwa ba. Saboda haka shi shayar da nono din nan yana kariya daga wannan ciwo na cancer din, cancer mama. Domin bincike ya nuna cewa yawancin matan da sukan shayar da ƴaƴa sun haihu da yawa, sun shayar da ƴaƴa da yawa ba kasafai, sukan samu wannan ciwon cancer na mama. mama ba. Bincike ya nuna cewa akalla ba a kasar ban mace idan ta haifi yaro ta shayar da shi koda na shekara daya. Balle ma musulunci a musulunce yana da kyau a shayar na wajen wata 20 har fi ma 22 ko ba haka ba? Saboda haka ba wai zamananci bane ko wani abun nan a ce mace ta ki shayar da nono yaro yana wata 3 a cire shi a nono wai saboda kada shape din nono din ko nonon kada ya fadi. Mun gane yana da muhimmanci kwarai da gaske a shayar da nono da tsawon shekara fiye da shekara watanni 22 kamar yanda aka yi umarni. Sannan kuma daga cikin predisposing factors abubuwan da yake sanyawa mata su kamu da shi wannan cuta na nono musamman matan da suka yi kiba wajajen lokacin da suka daina al'ada. Domin a yawanci wannan lokaci ana daina al'ada din nan sai yawancin mata sai kaga sun yi kiba sun yi jiki. To wannan yin jiki din yakan yi predisposing mata su wannan kansa din. Menene zai sa mace ta fara tunanin cewa ina samun wani canji a nono na ina tunanin ko lallai akwai matsala a nonon nan. So abu na farko shine farkon kamuwa da ciwon kansa. Alama shine a cikin nono sai a ji wani guda haka wani dan guda wanda ba a saba jin sa ba. Kuma wannan gudan a kashi 50 cikin 100 baya da zafi. Haka kawai in ka taba nono ka ji da dan guda wannan gudan baka saba jin sa ba. Sannan kuma bai da zafi. Alama kenan na farko.
Hajiya Hashiya Abubakar kenan tsohuwar director a makarantar jinya da ungozoma da ke nan jiha. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A jihar Maradin Jamhuriyar Niger kuwa ƙungiyar Red Cross ce suke fadakarwa domin a taimaka wa marasa lafiya mata da ƙananan yara da jini. Shu'aibu Mani ya aika mana da cikakken rahoto daga Maradin Jamhuriyar ta Niger.
Albarkacin ranar 8 ga watan Mayun kowace shekara, ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Croix Rouge reshen jihar Maradi ta tsara wani kamfe na taimakawa mata da ƙananan yara da jini mabukata a babbar asibiti ta birnin Maradi. Malam Sani Garba Mai Ido, mamba a Red Cross reshen jihar Maradi.
Abinda yasa muke ba da jini saboda dai mu mun san umfanin shi, mun san taimakon da jini ke yi. In ka ba da jini ceton rai ne.
Anan karo kun samu mutane da yawa ba mu volunteer din ku?
Dama shaka ne namu volunteer su ne muke tahowa da su ba da jini. Mu mun samu kaman mutum 12. In likita tana da rekur da jini tana apel ga Croix Rouge a turo mata waɗanda ba su bada ga yanzu ba ga sallah kuma sai su zo su bada. Kowa ya san bada jini wa kai ne saboda yana da mahimmanci kwarai ga lada dan duk wanda ya cece rai kai ma Allah ya cece ka.
Mata mambobi a Croix Rouge sun amsa kira ga wannan campaign na yi wa kai da kai kamar abin da matan ke cewa.
Muna ba da jini saboda mu taimaki waɗanda ke cikin mawuyacin hali kamar mata da yara. Dan sun shiga cikin mawuyacin hali Allah ya kiyaye muna ba da jini dan mu taimake shi.
Dan tallafa ma iya mata masu haihuwa da yara kankana da ƴan ƙauyuka da suke zuwa.
Da yake jini ba a sayen shi. Kenan kin zo dan gaban kanki ne ki taimaka.
In taimaka ma mutane.
Da ya karbi ma'aikatan Croix Rouge shugaban tanadin jini a babbar asibiti ta birnin Maradi Malam Aminu Bara. Ya yaba da wannan kokari na Red Cross reshen jihar Maradi.
Croix Rouge kokarin da suka yi sai dai musu godiya. Kuma musamman ga azumi muna buƙatar jinin sosai saboda ayi guzuri na shiga cikin azumi. Sun zo a lokacin da ake buƙatar su kwarai.
Ga jini idan aka same shi gawa zai tafiya.
To jini aka sashi kamar da aka saba ga marar lafiya wanda yake buƙata. Don akwai yara, akwai mata, akwai masu hadarin motoci. Duk wanda yake buƙatar jini marar lafiya shi ake sama jini.
Ko bayan Croix Rouge ina kiran ku ga sauran jama'a na zuwa tallafa sai agaji.
To sauran jama'a su ma kamar yadda Croix Rouge suka yi muna fatan su ma su biyo sawun su su kokari su taimaka don a samu guzuri mai yawa saboda su ga azumi. Wanda yake da niyya, wanda yake da kokari, wanda yake kuma da neman lada ya zo ya taimaka.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Kazanta da rashin tsafta na kaɗan daga cikin dalilan da ke haifar da cutar kwalara. Halimatu Abdullahi ta tattauna da darakta mai kula da lafiyar jama'a na jihar Jigawa akan yadda cutar ta kwalara take.
Idan damuna dama ta zo musamman farko lokacin da ake samun ruwa da yawa yake dan taruwa musamman yara ƙanana sukan je su yi wanka a cikin irin wannan ruwa. To kuma za ku gani cewa muna da matsala na yin bayan gida a ko'ina wuraren da bai dace ba da sauransu, to irin wannan ruwa yana ɗebo irin wannan datti ya zo ya tara su wuri ɗaya. Kuma da an fara ruwa ɗin nan, ruwa ya taru yara su abun wasa ya samu za su shiga suna abun nan, to wannan yana kawo cututtuka musamman wanda ya shafi amai da gudawa. Saboda haka iyaye muna jawo hankalinsu su kula da yara, saboda kada a basu su riƙa shiga irin wannan ruwa. Kuma da an samu matsalar wannan, a yi ƙoƙari a garzaya asibiti domin a samu taimako.
Yanzu duba da ganin ga damunan na tahowa, da akwai wasu matakai da kuke yunkurin ɗauka a gwamnatance na kare al'umma daga faɗawa matsalar amai da gudawa ɗin?
Matakai su ne na faɗakar da jama'a illolin waɗannan abubuwa, wanda kuma ana nan ana ta yi tumma ba wai yanzu lokacin damuna ta zo ba. Kusan kowane lokaci ana jawo hankalin mutane musamman iyaye domin su kula da yara, saboda shi wannan amai da gudawa ya fi illa sosai a kan yara. Kuma yaran nan in ba kula da su ba ana samun matsaloli, saboda haka kusan kullum zaki ji abubuwa ana ta bayani a gidajen rediyo na kula da irin waɗannan yara masu abin nan. Kuma ana ta kokari a ga cewa an kai yara asibiti domin a ba su taimako. Kuma gwamnati ta yi shiri, duk wanda aka kai shi in dai yaro ne ƙasa da shekara 5, duk wani abu nasu na rashin lafiya kyauta ake masa.
Dr. Umar Balangu kenan, daraktan kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa, Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakub Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.